Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 27 ga watan Fabrairu shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja da iyayen ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta Kagara da aka sako bayan an yi garkuwa da su sun bayyana jin daɗin su.
Sai dai mu ce mun gode Allah, amma dai rayuwar ta zama mun wani iri ne kawai saboda yara guda biyar da mata ɗaya ba abu ne wanda za a ce an samu kwanciyar hankali ba, amma dai kawai mu sa dai kawai godiyan Allah ne.
Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Asabar, shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar jawabi akan shirin sa na dala triliyan ɗaya da biliyan 900 na tallafin COVID-19 da majalisar wakilai ta tabbatar da shi da safiyar yau. Biden zai tattauna akan shirin ceto Amurkawan a fadar White House kafin ya tashi zuwa jihar sa ta asali ta Delaware domin hutun ƙarshen mako. Shirin kashe kuɗin da zai tallafa wa ayyuka da gwamnatoci da kuma miliyoyin Amurkawa da matsalolin coronavirus suka yi mummunan tasiri a kan rayuwarsu, yanzu za a miƙa shi zuwa majalisar dattawa domin kada ƙuri'a a kai. Kamar yadda aka zaci, masu rinjayi sun samu ƙuri'u 219 na waɗanda suka amince da shirin a kan ƙuri'u 212 na waɗanda ba su yi ra'ayi da shirin ba a ƙuri'ar da aka kada a majalisar wakilai mai rinjayin Democrats, lamarin da ke zama nasarar farko da Biden ya samu a majalisar tun lokacin da ya zama shugaban ƙasa a ranar 20 ga watan Janairu. Yawancin 'yan Republican sun kalubalanci wannan matakin da zai dauki nauyin kudin rigakafi da kuma kudin kayan jinya na yaki da annobar COVID-19 da ta hallaka sama da mutum 580,000 a Amurka, kana ta sa wasu miliyoyi suka rasa ayyukansu. An kona gidan wani wakilin gidan rediyon RFI a ranar Alhamis, biyo bayan tashin hankalin da ya barke bayan zaben shugaban kasa a yammai a babban birnin Nijar. Sai dai ba a taba lafiyar wakilin na RFI Musa Kaka da iyalinsa ba a wannan halin da aka kai musu, amma an yi matukar lalata gidan nasu. Kafar yada labaran jama'a ta Faransa ta ce ta yi imanin cewa an auna Kaka ne saboda zamansa a ɗan jarida ba wai don hali ne na bayan zaben zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa ba. Wannan wani mummunan hali ne akan yancin faɗan albarkacin baki da kuma kiyaye lafiyar abokin aikinmu, in ji gidan rediyon Faransa a wata sanarwa da ta fitar jiya Juma'a. Ta kuma ƙara da cewa Kaka na shirin kai ƙara gaban 'yan sanda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, wakilin Myanmar a Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga ƙasashen duniya da su yi watsi da juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi, kana su yi amfani da duk wata dama su kare mutanenta. Ya ce mu kwamitin masu wakiltan ƙasar, wato CRPH a takaice, muna kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙasashen duniya da ke da muradin gina duniya mai cike da zaman lafiya da wayewa tsakanin al'umma da su yi amfani da duk wata kafa wurin kindirin juyin mulkin sojojin, kana su tabbatar da kare lafiya da kuma tsaron mutanen Myanmar. Kyaw Moe Tun yana faɗawa taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan kwamitin na CRPH shi ne kwamitin da ke wakiltar 'yan majalisar dokoki da aka zaɓe su daga jam'iyyar National League for Democracy ta shugaba Aung San Suu Kyi. Ana dai gudanar da zanga-zanga a duk faɗin Myanmar a kulli yaumi tun lokacin da sojojin suka yi juyin mulki, inda suka tsare shugaban ƙasar Aung San Suu Kyi da wasu manyan jami'an gwamnatinta ta farar hula a ranar 1 ga watan Fabrairu bisa ikirarin an tafka magudi a zaɓen watan Nuwamba wanda jam'iyyar Suu Kyi ta NLD ta yi gagarumar nasara. A jiya Amurka ta yi wani hubbasa da ya kai ta gab da sake samar da wani rigakafin coronavirus bayan da wani kwamitin hukumar abinci da magunguna bai daya ya amince da rigakafin COVID-19 wanda Johnson & Johnson ya yi da za a bada shi sau daya. Amincewa da rigakafin a hukumance na tabbatar da rigakafin ka iya fitowa nan ba dadewa ba. Rigakafin da za a bayar sau daya shine na uku da hukumar abinci ta tabbatar da shi bayan wasu rigakafin guda biyu da ake amfani da su sau biyu da kamfanonin Pfizer, BioNTech da Moderna suka yi. Kwamitin bakar fata a majalisar dokoki ya shiga gidajen talbijin a jiya Juma'a yana karfafa gwiwar bakar fatan Amurka da su karbi zubin rigakafin. Bakar fata da 'yan Latino su ne al'ummar da ba su son zuwa karban rigakafin a Amurka idan aka kwatanta da 'yan uwansu fara fata, a cewar jami'an kiwon lafiya. Cibiyar nazari akan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Asabar cewa sama da mutum miliyan 113 ne suka harbu da COVID-19, kana sama da miliyan 2,500 ne suka mutu da cutar. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta nuna ɗan yatsa zuwa ga tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a cikin binciken mutuwar wani ɗan sanda na Majalisar Dokokin Amurka, yayin tarzoma da magoya bayan Trump ɗin suka kai a ginin majalisar a ranar 6 ga watan Janairu, a cewar jaridar New York Times a jiya Juma'a. Jaridar ta Times ta ambato bahasi da wasu jami'an hukumar suka yi waɗanda suka nemi a saka sunansu, yayin tambayoyi da aka musu suna faɗin cewa masu bincike sun nuna mutum ɗaya a cikin faifan bidiyon tarzomar wanda ya kai hari akan jami'an tsaro da wani feshi, ciki har da Brian Sicknick, ɗan sandan nan da ya mutu. Sicknick mai shekaru 42 yana cikin jama'a 'yan sanda da taron jama'a suka sha ƙarfinsu a ginin majalisar a ƙoƙarin da suke yi da neman hana tabbatar da nasarar da shugaba Joe Biden ya samu. Tashin hankalin da ya kai ga tsige Trump a majalisar wakilan Amurka akan laifin tunzura tarzoma akan majalisa, amma kuma an wanke shi a wata shari'a da majalisar dattawan ta gudanar bayan ya sauka daga mulki.
To, a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na yamma, an sako ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta Kagara da aka yi garkuwa da su. Gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana farin cikinsa game da sako ɗaliban, inda ya ce a kullum gwamnati tana cikin shiri kuma za ta duba ta ga wane mataki za ta ɗauka na magance matsalar tsaro a jihar. Suma iyayen yaran da aka sako sun bayyana jin daɗinsu. Ga rahoton da wakilinmu na Neja Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana farin cikinsa game da sako ɗaliban kwalejin kimiyya ta garin Kagara a jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su tun a cikin makon da ya gabata. A wata sanarwa daga mai taimakawa shugaban akan harkar labaru Malam Garba Shehu, shugaba Buhari ya yaba wa jami'an tsaro da kuma gwamnatin jihar Neja akan namijin ƙoƙarin da suka yi na ganin an kuɓutar da waɗannan yara. To, ita ma dai gwamnatin jihar Neja ta nuna hamdala akan sako waɗannan yaran, kamar yadda gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin bayani.
Sun dawo kuma kowa na jin daɗi duk da cewa sun wahala hannun kidnappers, amma dai a ƙarshe alhamdulillah sun dawo kuma iyayensu na nan. Mun sa likitoci sun duba su, an ba su masauki, za mu ƙara ajiye su a nan su ƙara hutawa, mun samu ƙarfin jikinsu kafin iyayensu da kai su gaske. A kullum gwamnati tana cikin shiri kuma za ta cigaba da duba a ga wani mataki za a ɗauka na tsaro da za a magance wannan abu.
Tuni dai wasu daga cikin uwayen yaran suka bayyana farin cikinsu kan sako iyalan nasu. Da farko ga Muhammad Kabiru Fando Gari.
Yana da shi yaro na.
Ka gan shi?
Ban je ba, ina da dai da wa nan nan na haka kiran ji shi zai tsaya wurin.
To, yanzu ya kake ji ga shi yaron ka ya fito?
Ai, wallahi farce ga ma ba misali wallahi. Sai mu tafa. Ina cikin farin ciki, ina cikin farin ciki wallahi. Mata da kuma na gode musu sai zamme.
Yanzu wannan zai sa guyo ku ta yi sanyi wurin sa yaran ku makaranta ko ko?
Eh, na sanyi. Eh, na ayin Allah ka bunne gaba. Insha Allah.
Sunana Aliyu A. Isali. Kai. Gaskiya sai dai mu ce mun gode Allah, amma dai rayuwar ta zama mun wani iri ne kawai, saboda yara guda 5 da mata 1 ba abu ne wanda za a ce an samu kwanciyar hankali ba, amma dai kawai musa dai kawai godiyan Allah ne. To, da na ji yanzu kan alhamdulillah na nuna godiya ga Allah, kuma na yi matukan farin ciki sannan kuma ina gode ma gwamnatin jihar Naija yanda ta taka rawa ta sako mana wannan ɗaliban da iyalai na guda shida da aka yi garkuwa da su.
Kawo yanzu dai babu wani cikakken bayani akan ko an biya kuɗin fansa kafin sakin waɗannan yara. Mustapha Nasiru Batsari.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji ansar tambayar Malam Usaini Isa daga Ndob Bamenda, Jamhuriyar Kamaru, mai cewa ina son sanin matsayin aikin soja. Menene hukuncin soja idan ya kashe mutum ko mutane da yawa? Shin su ma sojoji suna da wani laifi ne wurin Allah Ta'ala ko kuwa babu? Haza wasalam. Za kuma aji ansar tambayar Malam Musa Abubakar daga Bauchi, Nigeria, mai cewa wai shin da gaske ne an taɓa ruwan kifi a wasu lokutan a wasu wurare na duniyar nan? To bari mu fara da tambayar Malam Usaini Isa daga ƙasar Kamaru, mai son sanin ko shin su ma sojoji Allah zai tuhume su da kashe-kashen mutane? Idan Malam Isa na saurare, to an dace ga wakilinmu a ƙasar Kamaru Awwal Garba da ansar da ya samo maka daga wani shehin malami a garin Bamenda wanda ya amsa tambayarka kamar haka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, da fatan kuna nan lafiya alhamdulillah. Ni ne Sheikh Abu Umar Ali wanda aka fi sani da Malam Bala a garin Bamenda, Kamaru. Masha Allah. Tambaya da aka yi game da hukuncin soja idan ya yi kisan kai, alal haƙiƙa malaman addini sun yi bayanin kisa ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba. Idan soja ya kashe mutumin da ya cancanci a kashe shi bisa laifin da ya yi wanda shari'a tana ganin halaccin a kashe shi, wannan bai aibu ba, bai laifi ba. Amma idan mutum bai cancanci a kashe shi ba, wannan laifi ne, kashe shi bai halatta ya kashe shi domin yana soja ba. To ya rage kuma idan ana hukunci ba irin na musulunci ba, ba da tsarin musulunci ba, a ƙarƙashin wannan tsarin wanda musulunci bai yarda da shi ba, wanda wani azzalimi yake nan a kai kuma yake umarni da zalunci, idan ya tilasta wa soja ya kisan kai, to shi wanda ya tilasta shi zai ɗauki nauyin haka, domin shi sojan ya zama yana matsayin wanda an ka tilastawa. To wannan shi ne hukuncin din. Amma kisan kai ala kulli halin abu ne wanda ya kamata ya taka tsantsan, ai guji abin da zai zama haka, sai dai idan mutumin da ya kisan ya yi cancanci a kashe shi, wato mutumin da aka kashe ya cancanci a kashe shi, to wannan babu laifi, ana kashe shi saboda tabbatar da adalci a bayan ƙasa. Wallahu alam, wannan takaice kenan.
Sai kuma ansar tambayar Musa Abubakar kan ko shin an taɓa ruwan kifi a wani wuri a duniyar nan? To idan Malam Musa na saurare, kwanan baya su Malam Aliyu Usman Takalafiya da Sani Mai Langelange sun yi irin wannan tambayar, kuma ga ansar da Malam Garba Suleiman na birnin Boston na nan Amurka ya bayar.
A hakikanin gaskiya ni kam wannan ba jiyau bane, ganau ne. A 1992 zuwa 1993, bazan iya tuna shekaran ba, ta kamaimai, a wata ƙasa da na taɓa zama a can a Dar es Salaam, a wannan shekara Dar es Salaam a Tanzania, akwai iska da aka yi mai ƙarfin gaske, wato kamar guguwa wanda a Turance akan ce hurricane ko kuma tornado, irin duk iskokin nan masu ƙarfin gaske wanda Allah subhanahu wa ta'ala da yake kawo komai. Amma a ilimin kimiyya, wato science, aka alaƙa da abun kamar a ce geography. Geographically, wato jama'a za su san irin ƙarfin guguwan da ke rugawa a cikin teku, wanda yake rarrike teku za ta riƙa juyawa, tana murɗawa ta yi sama, ruwa ya sama to iska yakan ɗibi da ruwan da kifaye da duk wani halittu na ruwan da zai iya ɗauka ya tafi da shi wuri mai nisan gaske ya zubar da su a ruwa. To in aka gama ruwa aka ɗauke, sai jama'a su yi mamakin cewa ya aka yi ga ruwa an ɗauke ga kifaye idan adadin sun zubo da abubuwa da yawa da na halittar ruwa kuma ba ga kifi ba. To waɗansu suna sashe a kan abu biyu, waɗansu su ce kai wannan ai ikon Allah. To ai daman ikon Allah ne, tunda in Hausawa masu sauraron wannan suna ji za su iya tunawa da waka shata wanda yake cewa ya je bakin teku ya ga ruwa inda yake turoko ya ce kai tekun ikon Allah ne, shi ma ikon Allah ne. To wannan abin da ke faruwa ikon Allah ne din, abin shi a haka dole ikon Allah ne. Sannan kuma su masu ilimin kimiyya sun ce to gashi wannan iska mai ƙarfin gaske da ta ɗibo wannan ruwa ya sama ya watsu kifayen da aka ɗibo daga teku aka yi sama da su shine fa suke zubowa. Sai a ga cewa a kifayen nan daga can al'arshi suke zubowa. To Allah ne yadda ya so ne, in Allah ya ga dama ma yana iya zubo kifin daga samaniya ba tare da wai sai an ɗibo su daga teku ba. Wannan kenan. To a waɗannan garuruwa akwai Morogoro, Darussalam ita kanta da su Tanga, Morogoro, wato wannan iska mai ƙarfi da ya ɗibo su da su Tabora, sunan waɗannan garuruwa da Muwanza, wanda yake wannan gari Muwanza an san su da daman kifi tunda suna kusa da tafkin Lake Victoria, wato wannan kaman dam ɗin da ke kusa da mu da Chad wanda ake cewa kaman wajejen su ba gaɗin nan. To irin wannan tafkuna, to ko shi in an yi ruwa ya cika ya tumbatsa yana iya watsa waɗannan kifaye su watsa su zo doron ƙasa, ba su iya kuma komawa mutane su warwasu. Waɗansu kuma su suna kyaman suna tsoron kai wannan kifi a ɗiba a cikuwa. To ɗaya daga cikin abubuwan da ke faruwa kenan. Wannan abu na gani tabbas. Banda wannan, kafin ma mu tafi da nisa, a nan Kaduna akwai shekara da shekaru da suka wuce wannan masu manya da tawa da suke kabala a Kaduna ba da nisa ba, an taɓa wani gagarumin ruwa da ya tunkuɗo kifi wanda yake aka yi jiwa ta faɗi, kuma kifin na shark ne. Kuma mutane suna kiyasin cewa wannan kifi ya biyo idan ruwa ne da ruwa ya tambaɗo shi daga teku ya biyo ya zo da ruwa ya ƙare ruwa ƙare wa ɗan kada ruwa ya janye ya fito tuƙi a bayan doron ƙasa. Mutane ko suka yi ta ɗiba suna ta sara da adda da yake kowa ya san shark, wanda bai san shark ba to wani halittar ruwa ne, kifi ne ƙaton gaske. Haka nan mutane suka yi ta ɗibansa, inda mutum zai bincika ya tambayi dattawa da suka daɗe suka zauna a nan a Kabala Kaduna za su tabbatar da wannan labari shekaru da dama da suka wuce. Wannan kenan. Na biyu, a nan Amerika ma a North Dakota ne ko South Dakota an taɓa yin irin wannan da aka yi irin wannan guguwa iska mai ƙarfi teku ta cika ta batse ta tunkuɗo ruwan da ba a taɓa zato, yadda shata ke cewa ruwa na turo ƙoye turo ƙoye tunkuɗo to kifayen da ya turo ai bila adadin da ce wanda ya gani yana nan a gwagwalin ma mutum zai gwagwalin zai gani a wannan either ko South Dakota ko North Dakota. To wannan kifaye da aka turo sai da aka hana motoci da yake sunan Amerika suna da irin kiyaye haƙƙin halittu ko na ruwa ne ko haƙƙin bil adama ko wani irin halitta suna da kiyaye kare rayukansu, aka hana motoci wucewa domin gudun kada a saka kifayen nan. Aka dinga mai da su aiki ake na musamman nan mai da su cikin teku tunda ruwa da ya janye an rasa yadda za a yi su koko sun rasa yadda za su koma. To ina fatan dai masu sauraron mu suna ji da kuma masu yin wannan tambaya, Usman Takalafi Aliyu, Usman Takalafi da Malam Sani mai lange-lange ya wuri, ina fatan duk kuna jin wannan da masu sauraron mu irin abubuwan da ya kan faru. Sannan kuma bacin wannan abinda nake so masu sauraron mu su lura shine ko da ku diddifi a cikin garuruwan mu irin kamar misali a Kano ma an taba yin haka ku diddifi wanda yake ba za a rasa kifaye ba a ciki tarwada wanda yake idan ya cika ya batse kifayen nan da suke ciki sai ruwa ya awon gaba da su ya fito da su ya wanke su in an gama ruwan nan sai ka ga kifaye a dolan kasa a titi a rasa yadda aka yi sai a zaci a kifayen nan daga sama suka fado saboda ruwan sama da aka yi ruwa zai to sun bi idan ruwa ne ku suka taho abubuwan da yake faruwa kenan abin da yake kawo dalilai da zaka ga kifaye a cikin gari bayan an dauke ruwa ina fata masu sauraron mu za su gamsu da wannan takaitaccen bayani akan dalilai dake sa a ga kifi a doron kasa bayan an dauke ruwa kuma kamar dai yadda muka yi bayani idan iska dai a teku ta yi sama da su tana iya iska mai karfi ne tana kai su ko ina su zubo wani zai zaci ko a'a daga sararin subhana ne wannan kifaye Allah ya watsa su mala'iku suka zubo wanda yake na riga na yi bayani cewa waɗansu ma suna tsoron su ɗibi kifin nan waɗansu ko haka suka dinga ɗibin kifayen nan buhu-buhu suna tafiya da shi to masu sauraron mu ina fatan da masu wannan tambayan an gamsu da wannan takaitaccen bayani akan dalilai dake kawo haka na kifaye bayan an dauke ruwa ka gansu a doron kasa ba a cikin rafi ba ko a kogi ko a tanki ko a wani wuri da ya kamata a ce inda yake inda ake zaton a tsinci wuta a makera aka zo aka tsince ta a masaka
to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Sheikh Habu Umar Ali daga Bamenda kasar Kamaru da Alhaji Garba Suleiman daga birnin Boston nan Amurka da wakilin mu a Kamaru Garba Awwal da kuma injiniyan mu ne yanzu Haili Hailu ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa sai makon gobe
to a gaida Ibrahim Garba to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Enyimba ta Najeriya za ta fafata da ƙungiyoyin Etienne Sportif Sétif ta ƙasar Algeria da Orlando Pirates ta ƙasar Afrika ta Kudu da kuma Ali Benghazi ta ƙasar Libya a rukunin A na gasar kofin ƙalubalen ka na nahiyar Afrika, wato Confederations Cup. Giwayen na aba sun doke takwarorinsu na ƙungiyar Rivers United ta Najeriya a ranar Lahadin da ta gabata, wanda ya bata damar samun gurbi a gasar ta ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Afrika. Ƙungiyar na shirin tunkarar manyan giwayen Afrika a rukunin na A, musamman daga ƙungiyar Orlando Pirates, waɗanda suka doke ƙungiyar Galaxy ta ƙasar Botswana a kan hanyar su ta shiga gasar. A Ingila, ƙungiyar ƙwallon ƙafar Manchester City ta tsawaita yawan nasara a wasanni ya zuwa 20 a jere ba tare da an doke ta ba, bayan da a yau ta yi nasarar doke West Ham United da ci 2-1 wasan gasar Premier. City, wadda yanzu haka take saman teburin gasar, ta kuma ƙara yawan tazarar maki da mai binta ya zuwa maki 13. Ƙungiyar ta City ce ta soma zura ƙwallo a wasan, to amma West Ham ta sami farkewa duk a rabin lokacin wasa na farko, inda City din ta ƙara zura ƙwallonta na biyu, ana dabda a ƙarasa wasan baki ɗaya a rabin lokaci na biyu. A yanzu kuma ƙungiyar ta City na da adadin wasanni 27 a jere da ba a doke ta ba a dukkan gasanni, inda za su iya cimma tarihin da suka taɓa kafawa idan har ba su sha kashi ba a wasan da za su buga da Wolves a ranar Talata. Haka shi ma kocin ƙungiyar Pep Guardiola ya cimma tarihin buga manyan wasanni 500 a ƙungiyar ta Manchester City. A ƙasar Jamus kuma ƙungiyar Bayern Munich ta ƙara gyara zama a saman teburin gasar Bundesliga, bayan da a yau ta ragargaza Cologne da zunzurutun ci 5-1. Wannan nasara ta ƙara tazarar maki ya zuwa 5 tsakanin Bayern din da RB Leipzig da ke binta a tebur. Dan wasan Bayern Robert Lewandowski da ya zura ƙwallaye 2 a wasan shi ne ke kan gaba da yawan zura ƙwallaye a gasar, inda yanzu haka yake da adadin ƙwallaye 28 da ya zura, yayin da ya rage saura wasanni 11 na gasar ta Bundesliga. Dan wasan ɗan ƙasar Poland mai shekaru 32 yana kan hanyar zarta tarihin da Gerd Müller ya taɓa kafawa na zura ƙwallaye 40 a shekara ta 1972. A sauran wasannin gasar ta Bundesliga kuwa, Stuttgart ma ta lallasa Schalke 04 da ci 5-1, Borussia Dortmund ta doke Arminia da ci 3 da nema, yayin da ita kuwa Wolfsburg ta yi nasara a kan Hertha Berlin da ci 2 da nema. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To babanne a takaice, a yau Asabar shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabi akan shirinsa na dala triliyan ɗaya da biliyan 900 na tallafin COVID-19 da majalisar wakilai ta tabbatar da shi da safiyar yau. Biden zai tattauna akan shirin ceto Amurkawan a fadar White House kafin ya tashi zuwa jiharsa ta asali ta Delaware domin hutun ƙarshen mako. Shirin kashe kuɗin da zai tallafa wa ayyuka da gwamnatoci da kuma miliyoyin Amurkawa da matsalolin coronavirus suka yi mummunan tasiri a kan rayuwarsu, yanzu za a miƙa shi zuwa majalisar dattawa domin kada ƙuri'a a kai. An kona gidan wani wakilin gidan rediyon RFI a ranar Alhamis, biyo bayan tashin hankalin da ya ɓarke bayan zaɓen shugaban ƙasa a yammai a babban birnin Nijar. Sai dai ba a taɓa lafiyar wakilin na RFI Musa Kaka da iyalinsa ba a wannan harin da aka kai musu, amma an yi matuƙar lalata gidan nasu. Kafar yaɗa labaran jama'an ta Faransa ta ce ta yi imanin cewa an auna kaka ne saboda zamansa a ɗan jarida ba wai don hari ne na bayan zaɓen zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa ba.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya. Sai kuma anjima da Asuba za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Hail da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.